الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. dukkan yabo ya tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye, wanda Allah bai shiryar ba, ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu. Muna shaida babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa ne. Allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Ya bayin Allah, mu kiyaye dokokin Allah. Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa, yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, ku kiyaye Ubangiji hakikanin kiyayewa, kada ku bari mutuwa ta zo mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah. Ya ku mutane, ku kiyaye Ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya, ya halicci mata ga wannan rai, ya halicci daga rayukan nan guda biyu, mazaje da mataye na wannan duniya masu tarin yawa. Ku kiyaye Ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi, ku ji tsoron yanke zumunci. Lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye Ubangiji, kuma da magana ta daidai zai gyara ayyukanku, ya gafarta zunubanku. Duk wanda ya biyayya ga Allah da manzonsa, hakika wannan ya rabauta a rabo wanda yake mai girma. Ya bayin Allah, mu sani lallai tafiyar kwanaki da wucewar shekaru izina ce, wa'azi ne, tunatarwa ce ga duk wanda yake son ya tunatu. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa. Allah shine ya sanya dare da yini su zama suna musanyen juna, liman arada an yadhakara aw arada shukura. Amma ga wanda yake sanya fadaka ko yake sanya godiya ga Allah, zai ga shigewar dare da yini da maye gurbin junansu. Wannan wa'azi ne da ya kamata musulmi wato mai kula da shi. Allah ya sanya dare da rana suna zama madadin juna domin ya fitar mu da mutane lokaci na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda aikin yini ya kubce masa, sai ya ƙoƙarin riskata da daddare. Wanda aikin dare ya kubce masa, ya yi ƙoƙarin riskata da yini. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, lallai Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannayensa da daddare domin ya yafe zunuban da aka aikata da rana. Yana shimfiɗa hannayensa da rana domin ya yafe zunuban da aka aikata cikin dare har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafaɗarta. Ya bayin Allah, ga kwanaki na tafiya, shekaru suna shuɗewa. A kwanakwanan nan kusa muke cikin shekara ta 1447. Gashi a yanzu mun yi ban kwana da wannan shekara, ta fita daga cikin lissafin rayuwarmu. Rayuwarmu ta ƙara kusantar kabari, mun ƙara nisanta ga wannan duniya. Yanzu mun shiga cikin shekara ta 1448 bayan hijirar annabi rahma, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, daga garin Makka mai alfarma zuwa Madinar Munawwara, zuwa Tsaiba, garin da yake kore gurɓatattun cikinsa. Ya bayin Allah, gamu da fitar wata shekarar da shigowar wata, muna ta tintintini, muna tattaunawa, kuma tunatarwa masu imani kaɗai take amfana, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa. Muna tuna manya-manyan al'amura da suka faru a lokacin hijira, wannan hijira ta tarihi, fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa garin Madina, wannan fita wadda ta canja akalar duniya gaba ɗayanta. Waye sanar da kai wani irin canji aka samu? An samu ɗaukaka bayan ƙasƙanci da musulunci da musulmi suka fuskanta. An samu ɗaguwar matsayi bayan faɗuwar matsayi da musulmai suka fuskanta. An samu isa da buwaya bayan ƙasƙanci da wulaƙanci da musulmi suka fuskanta. Ɗaukaka da buwayar da Allah ya ɗaukaka musulunci da wannan al'umma ta musulmi kaskanci da wulakanci da Allah ya wulakanta kafirai da kuma kafircin baki daya ya bayin Allah lalle a cikin cancanjawa da tafiyar watanni da shekaru da tafiyar darare da yini ya kamata ya zama izina ga dukkan wani bawa ba dan komai ba ya tuna cewa wata ran ya ga yini ya ga dare wata ran ba zai ƙara ganin wani yinin ba ba zai ƙara ganin wani daren ba wata ran ya ga wata ranar wata rana ba zai ƙara ganin wata ranar ba wata ran ya ga wani satin wani lokacin ba zai ƙara ganin wani satin ba wata ran ya ga wani wata wani lokacin ba zai ƙara ganin wannan watan ba haka nan ya ga wata shekarar wani lokacin ba zai ƙara ganin wata shekarar ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan zai sanya ba kawai ya kalli tafiyar shekarar a matsayin wani abu na tunawa ba a'a ya kalle shi a matsayin wata fadakarwa ce ne ya ƙara gyara aiki ya ƙara jajircewa saboda fa a shekarun da aka ɗiba zai yi a wannan duniya an ƙara rage guda ɗaya daga cikin wannan adadin shekaru ɗin ya ƙara masantuwa matsawa zuwa ga kabari ya ƙara nisa ga wannan duniya ya bayin Allah Allah yana cewa lalle adadin watanni a wurin Allah kin ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai watanni ne guda 12 Allah ya ce daga cikin su akwai guda 4 masu alfarma Allah ya ce wannan shine addinin Allah tsayayye kada ku kuskura ku ce za ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma guda 4 ya tabbata cikin hadisin sahihaini daga Abu Bakar yana cewa annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle zamani ya zagayo ya kewayo ya dawo yadda yake kamar ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa shekara tana da watanni 12 a ciki akwai guda 4 masu alfarma guda 3 a jere suke Zulqa'ada da Zulhijja da watan Muharram sai kuma watan Rajab na Mudhar wanda yake tsakanin Jumada akhir da kuma watan Sha'ban ya bayin Allah lalle mu sani cewa fadin Allah a wannan aya da yace fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunanku ana nufin kada ku kuskura ku zalunci kawunanku a waɗannan watanni masu alfarma wurin aikata saban Allah saboda aikata laifi ana ƙara ninnin kashi a cikin wannan watanni kamar yadda aikata ayyukan kirki yana ƙara ma mutum girman lada da girman daraja kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake tabbatarwa mu sani cewa waɗannan watanni na musulunci na shekara suna nan tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya hakaito daga Alamuddin As-Sakhawi yana cewa waɗannan watanni sune Muharram kuma an kira shi da suna Al-Muharram saboda yadda Larabawa suke wato haramta yin yaƙi da keta alfarma a cikinsa kuma saboda Larabawa sun kasance wani lokacin su ɗauke shi su mai da shi safar safar ɗin su mai da shi Muharram shi ya sanya aka kira shi da wannan suna an kira watan safar da suna safar saboda suna barin gidajensu wurin tafiye-tafiye suna fita zuwa yaƙoƙi da kuma tafiye-tafiye Rabi'in al-Awwal an kira shi da wannan suna saboda lokaci ne da suke zama domin gyare-gyare a gidajensu haka nan Rabi'in al-Thani shi ma suna ci gaba da wannan ayyuka na gyare-gyare amma Jumada al-Ula da Jumada al-Akhir an kira su da waɗannan sunaye saboda yadda ruwa ke daskarewa a wannan lokaci ya bushe saboda tsananin sanyi da ake fuskanta Rajab sun kira shi da Rajab daga At-Tarjih shine girmamawa saboda suna girmama wannan wata musamman ƙabilar Mudhar shi sa manzala ya danganta watan gareta saboda haka Larabawa suke cewa Rajabu Mudhar saboda tana cikin ƙabilun da suka fi girmama wannan wata Sha'ban an kira shi da Sha'ban saboda yadda suke fansama suna tattarwatsuwa suna tafiye-tafiye da kai are-are nan da can رمضان أن كراشد رمضان سبو دلوك تيني ميت أنا ننزاق الرانا أنا ننزاقي يد ري ري كي لو كان زاق الرانا شيني أكي سيما الرمضاء لذلك كرا وطن دسونا رمضان وطن شوال أن كراشد سونا شوال سبو دا ألوك تيني راقما سكي بربرا دقشالة الإبل ما نارا قما نتجي بندنسو وطن ذو القادة أن كراشي دا ذو القادة سمو دا زما سكي أجدا باسا تفيه تفيه باسا زوا يكي يكي باسا قومي سنة ذو لجدا وطن ذو الحجة أن كراشي دا سنة ذو الحجة بعدين قومي با سمو دا ألوك تيني سكي أيكي الحجي وطن نم معلوني ذا قباب وطن معنا wanda ta dauki ma'anar sunan wani gunki ko sunan wani azzalimi ko sunan wani kasurgumin kafiri kamar yadda sauran wasu watanni na wasu shekarun suke tattare da shi to waɗannan watanni suna nan tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma daukan tarihin hijira da yin kalanda da amfani da tarihin hijira to wannan kuma asalin sa yazo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar daga Sa'al ibn Sa'ad Allah ya kara masa yadda yana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basilis safi da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shekara ba haka nan basilis safi da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ba sun yi lissafi ne da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina isa Imam al-Bukhari yayi babi yace babun da ke bayanin tarihi daga ina kuma musulmi suka fitar da wannan tarihin nasu na hijira al-Hafiz Ibn al-Hajar da yazo sharhin babun a Fathul Bari yace manya-manyan abubuwan da sahabbai suka yi ittifaki akai cewa a fitar da guda daya da shi ya kamata a yi lissafin shekara ta musulunci yace abubuwa ne guda hudu na daya haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suka ce mu fara lissafi da shekara da haihuwar annabi wasu suka dauki na biyu aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ambato na uku shine hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sannan aka kawo na hudu shine rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune manya-manyan abubuwa guda hudu da aka tattauna wurin wato a fitar da tarihi na hijira da shi kuma abin da ya janyo wannan umarni Umar ya bayar ga wani daga cikin ma'aikatansa cewa wata kaza ya zo sai ya ce da Umar wata kaza na wace shekara wannan ne ya jawo cewa ya kamata a samar da shekarar da za a dinga amfani da ita kamun wannan lokaci suna amfani ne da wani babban abu da ya faru kamun me sai a ce shekara kaza da faruwar kaza kamar shekara kaza daga shekarar giwaye shekara kaza da faruwar abu kaza to da aka zo tattaunawa sai aka fitar da waɗannan abubuwa guda hudu suka ajiye haihuwar annabi da aiko shi saboda sabani da aka samu da jayayya dangane da shekarar wace shekara ce shi yasa sai aka ce to tunda an samu sabani a aje waɗannan guda biyu suka ce kuma rasuwar manzon Allah suka ce za mu aje ta ba za mu dauka ai tarihi da ita ba saboda tana tuna ma mutane wani babban abun bakin ciki da ya samu duniya shine na raguwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga tada ma mutane wannan bakin ciki da damuwa da kamata a rataye shekara da shi ba sai suka ce to bari a dauki hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ba dan komai ba saboda hijira ta tattaro abubuwa masu tarin yau na daya musulunci ya samu daukaka bayan da yana cikin gaskanci na biyu musulunci ya samu daularsa mai zaman kanta wanda kamun hijira musulmi ba su da wata daula ne cin gashin kanta a matsayin daular musulunci abu na uku musulmai sun samu inda za su samu aminci da kwanciyar hankali da yada addini da yin addininsu wanda da a Makka ba su da wannan damar abu na hudu sun samu damar wurin da za su kafa tattalin arzikinsu, su ma su bunƙasa shi sabanin yadda a Makka aka ci gaba da zalunta su, ana danne su, ana yanke hurɗar kasuwanci da su, ana an daina mu'amala da su. Suka ce duka hijira ta samar da waɗannan abubuwa, ta samar da ɗaukaka ga addinin musulunci. Kuma sai suka ce to ya zama watan Muharram shi ne wata na farko da za a fara lissafi da shi. Me ya sanya ba su ɗauki watan Rabi'ul Awwal ba? Domin manzon Allah ai ya zo Madinan ne da ya fara hijira, ya ƙara so ne a watan Rabi'ul Awwal. Abinda ya sa ba su ɗau Rabi'ul Awwal ba, suka ɗau Muharram. Suka ce domin shirye-shiryen hijirar ya faro ne tun a Bai'atul Aqaba as-Saniya. Shi kuma Bai'atul Aqaba as-Saniya an yi alkawari ne da yarjejeniya tsakanin manzon Allah da mutanen Madina a watan Zulhijja, a lokacin aikin haji da aka saba yi a Jahiliya a Mina. Aka tattauna suka ce wannan shi ne lokacin da aka fara shirye-shiryen hijira. Suka ce kuma watan da ya fara biyo bayan wannan shirye-shiryen shi ne watan Muharram. Saboda haka ya kamata ya zamo watan farko daga cikin watanni wato na musulunci. Suka ce kuma ya zama shekarar ta buɗe da wata mai alfarma, ta ƙare da wata mai alfarma, shi ne watan Zulhijja. Wannan ya faru ne a shekara ta 17 da hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah ya ƙara masa yadda. Kaga wannan kalanda ta musulunci ta gini ne akan manya-manyan abubuwa waɗanda suna da alaƙa kai tsaye da addini. Amma abun ban takaici za ga musulmi yana la ilaha illallah, ya yarda Annabi Muhammadu manzon Allah ne, ya yarda Qur'ani ne littafinsa, ya yarda da shari'ar musulunci, kuma ya yarda zai azumin wata Ramadana, zai yi sallah ta Idil Fitr, zai yi sallar layya, amma bai riƙe watannin musulunci ba. Bayan kuma Allah ya ce wa yas'alunaka anil ahilla, suna tambaye ka dangane da jinjirin wata, sai Allah ya ce qul hiya mawaqitun linnas wal hajj, faɗa musu ka ce waɗannan watanni abinda ya sa suke zama ƙanana su girma su ƙara komawa ƙanana, an ajiye su ne domin su zamo lokuta na wato al'amura na jama'a da kuma lokuta na aikin haji. Ashe kenan an rataye rayuwarmu kaso kan wurin amfani da lokaci, kuma an rataye lokacin ne da amfani da watanni. Amma abin takaici musulmi bai riƙe watannin musulunci ba, ba zai fara rigima ba sai Sha'bana ya zo, shi ma bai san Sha'banan nawa ba ne sai an ce masa yau uku, sai ce to nawa yau biyu ne, ma'ana kai tsaye kawai zai ce to nawa ya zama biyu yau, tunda wannan sun ce uku to nawa biyu ne. Sannan yana da damar ya ja ya yi jayayya akan watan bayan jahili ne, watannin ma bai riƙe ba, abun ban takaici. Amma ya riƙe sunan gingiman gumaka, ya riƙe Januwari gunki ne, ya riƙe Februari allan soyayya ne na gumaka, shi za ake Valentine a ciki, ya riƙe waɗannan da wasu daga ciki kuma sunan manya-manyan arna ne na duniya, shi ya riƙe su. Amma bai riƙe waɗannan mutanen da aka rataye ibadarsa a tattare da ita ba. Wannan abun ban takaici ne, abun kunya ne a gurin musulmi a ce bai iya wato sanin watannin da aka rataye rayuwarsa da addininsa a tattare da waɗannan watanni ba. Ya bayin Allah mu sani kuma wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wanda ake son musulmi ya kula da ayyuka na gargari a cikin me, a cikin wannan wata. Ya tabbata cikin hadisin da Muslim ya rawaito daga Abu Huraira, manzo Allah yana cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrul lahil muharram, mafificin azumi bayan na watan ramadana yace shine azumi a cikin watan Allah al-Muharram. Wannan wata malamai suka ce wannan wata yana daga cikin abinda ake so a yi, an sannance yau ke yin azumi, ba za dai ka azumce shi gaba ɗaya ba, saboda babu wani wata da manzon Allah ya azumce shi gaba ɗaya sai watan ramadana. Amma ana son a yawaita azumi na nafilfili a cikin wannan wata na wato al-Muharram. Sa'annan a kiyaye alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala, a kiyaye yaƙi a cikin wannan watanni, a kiyaye keta alfarma da saban Allah, da fito na fito da dokar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan wato kwanaki na wannan wata. Sa'annan kuma shari'a ta sunnanta mana azumtar wasu kwanaki kuma muayyanai a cikin wannan wata, bayan azumin kwanaki da aka saba yi a kowane wata, suna nan a wannan wata. Ayyamul bi 13, 14, 15 kamar yadda ake a kowane wata, su ma akwai a wannan wata. Sauran yin azumi ko mai guda uku a wata, ko kuma azumin wato kwana ɗaya a sha kwana biyu, ko azumin Annabi Dauda a yau a sha gobe, yadda yake a sauran watanni, haka yake a wannan wata. Amma bayan wannan akwai kuma wasu azumi da aka sunnanta, yana da sura iri biyu. Na ɗaya azumci ranar 9 ga wata da kuma ranar 10 ga wata, su ake cewa tasu'a da ashura. Imam Shafi'i yana cewa ashura shine ranar 10 ga watan wato al-Muharram, tasu'a kuma shine ranar 9 ga watan wato al-Muharram. Kuma wato wannan shine abinda malamai suka tafi akai, kuma shine zahirin abinda wato harshen Larabci ya tabbatar, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan rana ta Ashura, yayi umarni kuma ai. Haka nan hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas, bayan manzo Allah yayi wata shekara yayi azumin Ashura, sai ya ce fa idza kana al-amul muqbil, idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa, yace insha Allah, in Allah ya so, sumnal yawmat tasi, zami 9 ga wata. Sai zama wannan shekara bata zo ba, manzo Allah yana raye, bayan wannan Muharram, bayan safar a cikin Rabi'ul Awwal, Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sai aka ce kenan ya alatta ka azumci wato 10 ga wata saboda Annabi yayi, kai kuma 9 ga wata saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin zai yi, Allah bai kaddara mana zai yi ba, kamar da Imam Shafi'i yake fada. Sai sura ta biyu, ko kuma ka azumci shi 10 ga watan saboda hadisin Abu Qatada, an tambayi manzon Allah dangane da azumin ranar Ashura, yace yana kankare zunubin shekara wadda ta gabata. Saboda haka musulmi kada yayi sakaci wurin ayyuka nagari a cikin waɗannan kwanaki. Mu sani wasu waɗanda suke zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, rafida, masu aqida ta wato shi'a, su kuma sun maida wannan rana ta 10 ga wata, wadda rana ce da aka ce ai ibada, rana ce su kuma ta bakin ciki sun kirkire ta ne ba dan komai ba, sai dan yin kasuwanci da jinin Husain, jikan manzon Allah radiyallahu ta'ala anhu, ba dan komai ba, domin su dasa kiyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mutane, da cika zukatan wasu da kin bayan Allah, sirkai da abokai da aminai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa hakikar da ya kamata kowa ya sani, ba fa kowa ne suka kashe shi Husaini ba, sai su waɗannan mutanen Iraqin, waɗanda kuma su ne suka gayyato shi izuwa gare su, kuma su ne suka haɗu suka ci amanarsa suka kashe shi, shi yasa kuma suka zo daga baya suna koke-koke. Wannan litattafansu sun tabbatar da wannan, kamar yadda ya zo cikin kitabu Ayanu Shi'a na Muhsin al-Amin, yana cewa baya al-Husayn 20,000 min ahli al-Iraq, yace an samu mutum 20,000 daga mutanen Iraki suka yi ma Husayn mubaya'a, sannan yace kuma gadaru bihi, sannan kuma suka ci amanarsa. Wa kharaju alayhi, kuma suka yi masa tawaye, wa bai'atuhu fi anaqihim, tare da cewa mubaya'arsu tana mayarsa tana wuyansu, wa qataluhu, kuma suka kashe shi. Hakanan ummi yana fada a littafinsa Muntahal Amal, yace tawataratil kutub, yace takardu sun dinga zuwa gurin Husaini ɗaya bayan ɗaya, har sai da ayini ɗaya ya ga wasiƙu guda 600. Mutanen Iraki suna cewa ka taho, za mu yi maka mubaya'a, za mu goya ma baya, za mu yi kaza. Ya tura ɗan uwansa Muslim ibnu aqil ibnu abi talib shi ma yaje suka ci amanarsa suka kashe shi shi ma yazo suka tare shi waɗannan wanda suka yi masa mubaya'a suka kashe shi shi za shi ummi malami ne cikin malaman su yace sai da takaddu guda 600 suka zo sai ya ce daga gurin wasu marasa alƙawari marasa cika alƙawari maciya amana kaga da kansa ya faɗi wannan kaga kenan su da kansu sun tabbatar ga waɗanda suka yi abin kuma sai aka maida wannan rana ta zamo rana ce kawai ta nuna ƙiyayya ga sahabban manzon Allah waɗanda la naqata lahum wala jamala babu ruwansu hasali kyakkyawar alaƙa ce tsakanin gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ƙiyayya tsakani domin da ƙiyayya tsakani ba yadda za a yi manzon Allah ya dau yarsa ya bama sayyidina Usmanu ta rasu ya ƙara ɗaukan ƙanwarta ya bawa Usmanu ta rasu yace da ina da wata dana ƙara ma ba zai yi sayyidina Aliyu ya dau yarsa ƴar Fatima ya aura wa Umar ba da ce akwai ƙiyayya ba zai yi sayyidina Ali ya yi ma sayyidina Abubakar takwara ya yi ma Umar takwara ya yi ma Usmanu takwara a cikin ƴaƴansa ba zai taɓa yiwa ba hasali Umar dan gidan sayyidina Ali tare aka kashe su da dan uwansa Hussein a Karbala amma ba za ka taɓa jin sun ce a ƴaƴan da aka kashe akwai wani mai suna Umar ba saboda suna ƙiyayya ga Umar ba zai yi a ce Hussein ya sa sunan Aisha a cikin zuriyarsa ba ba zai yi ya zamo an samu irin wannan alaka ba wannan yana nuna ba zai taɓa yiwuwa ka raba gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah ba in kana so ka raba to so kace ka ruguza addinin gaba ɗayansa kuma ba komai ya jawo wannan ba rusa addinin ake so a yi domin idan aka ce waɗanda suke kewaye da annabi ba mutanen kirki ba ne to kenan musuluncin ma zai zama kenan ne bai zama na gaskiya ba kenan saboda haka ana so a ruguza addinin ne amma sai aka biyo ta wani abu abinda larabawa suke cewa idribin naqil yad'ufu al-manqul ma'ana in kana so ka ruguza abu to rusa wanda yazo da magana in yazo da zancen kace ƙarya yake ai maƙaryaci ne wani sai aka yadda maƙaryaci ne mutumin banza ne to kaga duk abin da yazo da shi gaba ɗaya ka ruguza shi kenan wannan ita ce manufar karka dada karka raga amma ba yadda za a yi ka iya raba gidan annabi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasali wani abun ban mamaki waɗannan sahabban goma na farko asharatul mubashiruna bil janna gaba ɗayansu tun daga Abubakar Umar Usmanu ba wanda bai hada kakanni da manzon Allah ba sayyidina Abubakar ya hada kaka da manzon Allah wurin mai qurratu ibnu ka'ab Usmanu dama ɗanwa da ɗan kani suke da annabi domin manzon Allah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf Abdi Manaf shine uba ga Hashim wanda daga shi ne ake ce ma manzon Allah da zuriyarsa Banu Hashim Hashim kuma Abdi Manaf ne ya haife shi Abdi Manaf kuma kaka ne na baba ne na kakan sayyidina Usmanu domin Usman ibnu Affan ibnu Abil As ibnu Umayya ibnu Abdi Shamtin ibnu Abdi Manaf kaga an hade a ina a Abdi Manaf san hade a nan kaga kenan ba yadda za a yi ka iya raba su kaman ka je Madina ne ka ce za ka raba Ausu da Khazraj ƴaƴan wane da ƴaƴan ƙani Ausu da Khazraj wa da ƙani ne in ka tarwatsa su to ka tarwatsa al'ummar Madina gaba ɗayanta saboda haka wannan wata aƙida ce da ake neman a dasa ma mutane ƙin waɗannan bayin Allah kuma wallahi duk wanda ya je lahira da ƙin waɗannan bayin Allah ya warware musulunci a zuciyarsa Ibn Kathir ya hakaito maganar da Imam Malik ya faɗa a tafsirinsa a ƙarshen suratul Fath da Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi su waye sahabbansa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tara'um rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu yace walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tara'um rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. إمام مالك يتي الله دي تاتي بقى مثال يتي مثال ستكين إنجيلا كمان شوكا شي da kada ta tafito sai ta fara budawa tana kara kafa wato karanta tana kara girma yace Allah yace ta miƙe ta tsaya tai kauri sai Allah yace yayi wannan ne li yghiza bi umul kuffar yujibu zurra manoma wannan shuka na burge su tana kayatar da su sai Allah yace Allah ya buga wannan misali ne ليغيظ بهم الكفار دن يسني حوشي ده باشر ري ده بكين سكي ده تكيشي أذوكا تنكافري سيما مالكو يتي دو وندي كي جن حوشي وانا نمبايين الله كابل ينشي دو من أبند الله يفتح أكارارا با وندي زي جا حوشي نسو يجي بكين سكي نسو يي تكيشي ده سوسي أرن ابن كثير حكي توانا مغانا لك إمام مالك شيزا انك كسكورة كتف لاحرة كنا انسى حبان النبي با كيبار عمر الله الله كي يشيمو سمو ده حكا وانا شيني اما إمام حسين الله كارا مثل دا موتو السباق ارمون بلائي بچه غال اوما شيزا شيخ الإسلام ابن تيمية يكي فلا اتكين فتاوى يكي وطن لسك كشيشي يكي سينوار الله تتبت غريسو da mala'ikunsa da mutane baki daya Allah ba zai karbi fallilar su ballantana nafila saboda me kashe jinin manzala ba karin bala'i ba yace kuma ahli sunna an koya mana mizani in musiba ta same mu me zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wakhluq li khairan minha abinda aka ce mi ba a ce mu marukunci ba ba ce mu yaga riga ba ba ce mu yanka jikin mu ba ba ce mu shiga wuta ba ba ce mu kwantar da ƴaƴan mu mu za wuka mu yanka su wannan ta'addanci ne ba inda musulunci yake ai wannan saboda haka ma'ana mu tsaya iya inda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta koyar da mu kuma ya ishi wannan bawan Allah daukaka da daraja iya abu ɗaya da annabi ya faɗa akan sa yace da al-Hasan da Husayn yace su ne shugaban matasa na aljanna baki daya matasan aljanna baki daya wannan kadai ya isa daraja daraja ta biyu yana cikin jinin manzon Allah da yafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo sayyidina Ali yana dauke yana tare sayyidina Abubakar ya rike Husayn yake cewa yafi kama da kakansa bai kama da babansa ba ma'ana Husayn yafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama da sayyidina Ali ba sayyidina Ali yana gurin kawai yana dariya saboda haka abin yake kaga wannan daraja ce ga wannan bawan Allah sannan kuma yami yayi shahada saboda haka wannan daraja ce bai kamata mu dinga jin haushin wasu bayin Allah kawai saboda wata manufa tamu koyayya ta ruguje addinin Allah ba Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka kara ma waɗannan bayin Allah daraja da daukaka da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala Allah ka kara daga matsayin su Allah ka kara mana kaunar su Allah ka sa mu tashi a tutar su Allah ka tashe mu tare da su tare da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim wa barik 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid allahumma izil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين الله كبام لا فيها لزمن لا فيها الله كزون الدم لا فيها أجهر مو دكسر مو باكيت يا الله قالوا بلن أرود مكي فكنت الله كتا ونن شكرا دمك شقا مقل أرشان ونن قالوا بلن أرود Allah ka kawo mana ƙarshen ƙalubalen tsaro a wannan shekara. Ya Allah, duk masu ƙoƙarin su ga an samar da tsaro a ƙasar nan, Allah ka goya musu baya, Allah ka shiga cikin lamarinsu, Allah ka taimaka musu. Ya Allah, duk masu kawo tasgado, masu yin ƙafar ungulu akan wannan tsaro, Allah ka sa bala'in ya koma kansu, Allah ka hana su zaman lafiya, Allah ka tashi hankalinsu, Allah ka ƙora musifar akansu, Allah ka kare bayinka, Allah ka amintar da mu a ko'ina muke. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.